sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Alhamis 13 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a wani yunkuri na yaki da sauyin yanayi, Sarki Sanusi Lami da Sanusi na biyu yayin kira ga kasashe da suka fi kawo illa ga yanayi da su bada gudunmuwa wajen faɗaɗa ayyukan makamashin hasken rana a Afirka.
Yawancin illar da aka yi wa yanayi ba daga Afirka take ba, kasashen duniya su America su China su ne masu harkar coal, su ne masu harkar fossil fuels, su ne waɗanda saboda ci gaban su suka gurɓata mahalli, kuma mu Afirka mu ne zamu sha wahalar abin saboda bamu shirya wajen kare kanmu ba.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa fitaccen malamin addinin musulunci Dr. Ahmad Muhammad Gumi ya ƙara nanata buƙatar sabuwar gwamnatin Najeriya ta yi sulhu da 'yan bindiga don magance matsalar tsaro. Kamar yadda muka saba a kowace rana a Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Muni Barmai shirya zai kuma gabatar. Bayan haka za mu kawo muku sharhin jaridan ƙasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Masaru assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ministocin kasashen yankin Sahel na Afirka sun gana a Kamaru a wani yunkurin kawo ƙarshen rikici tsakanin manoma da makiyaya. Ministocin sun ce kaurar da makiyaya ke yi da dabbobi a lokacin damuna daga arewacin Sahel shike haifar da arangamar da ke faruwa tsakanin al'ummomin. Kana akwai buƙatar samar da zaman lafiya. Daga cikin waɗanda suka halarci taron da aka kammala a jiya Laraba, akwai ministoci daga Kamaru, Afirka ta Tsakiya, Chadi, Jamhuriyar Congo, Niger, Najeriya, Sudan ta Kudu da Sudan. Sun bayyana cewa cikin shekaru 20 da suka gabata, arangama tsakanin al'ummomin ya ta'azzara daga 30 a kowace shekara zuwa sama da 200, inda ake rasa akalla mutum 800 a Afirka ta Tsakiya kawai. Kungiyar AU ta ce Afirka ta Tsakiya tana daga cikin wuraren da ke kan gaba inda ake fama da wannan matsalar. Ministocin dabbobi na Kamaru da aka ambato sunan shi da Tiger ya ce har yanzu gwamnatocin Afirka, hukumomin duniya da ma al'ummomi sun gaza baiwa matsalolin satar dabbobi, 'yan bindiga, fashi da makami, rikicin makiyaya da manoma da matsaloli da dama da suka shafi mutane a kasashe kulawar da ta dace. An buƙaci a ƙaddamar da ayyukan zaman lafiya a wurin taron, wato a wurin taron wuni ukun da aka kammala a jiya Laraba a birnin Yaounde, domin a samu sauƙin tashin-tashinan da makiyaya ke haifarwa. Daraktan FBI Christopher Ray a jiya Laraba ya kare hukumarsa daga zargin da Republican take mata na nuna wariya ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya kasance ɗan Republican da sauran masu ra'ayin mazan jiya a yayin da yake ƙoƙarin kare iyalan shugaba Joe Biden, wanda ya kasance ɗan Democrat. Shakka babu, Ray ya ce da yake amsa tambayoyi a gaban wani kwamitin shari'a da ke bibiyar lamura, bayan da wani ɗan majalisar ɗan Republican kuma ɗan gani kashenin Trump, Matt Gaetz, ya tambaye shi ko yana kare iyalan Biden. Ray ya ce FBI ba ta yi kuma ba ta da ra'ayin kare wani a siyasance. Wannan shine karan farko da Ray ya bayyana a gaban kwamitin da ke bibiyar lamura tun bayan da 'yan Republican suka karɓe shugabancin majalisar bayan zaben da aka gudanar a tsakiyar wa'adin majalisar. Ray, wanda Trump ne ya dora shi akan mukaminsa, sannan Biden ya ci gaba da aiki da shi, ya zama abin sukar 'yan Republican da ke tuhumar gwamnatin Biden da maida FBI da ma'aikatar shari'a tamkar wani karan farautar abokan hamayyarsa ta siyasa. Biden ya shaida cewa ba za su gajiya ba wajen tallafawa Ukraine yayin da aka kammala taron NATO, inda Ukraine ta samu goyon bayan mambobin kungiyar na shigo da ita cikin kawancen kungiyar. Shugaba Joe Biden ya ayyana taron NATO da aka kammala a matsayin mai cike da tarihi, inda ya bayyana kyakkyawar yakini a game da cimma matsaya akan amincewa da kawancen Ukraine. Kana yayi wa Moscow gargadi mai karfi. Taron wuni biyun da aka gudanar a babban birnin kasar Lithuania ya samu gagarumin goyon baya, wato bayan ƴan kungiyar da ganin cewa an amince da bukatar Ukraine na shiga kawancen, sai dai kuma an gaza ayyana takamaiman lokacin kamar yadda Ukraine ta bukata. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ne.
Madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. Kasashen Afirka na ci gaba da fama da illolin sauyin yanayi, duk da cewa gudunmuwar sa ga illar yanayin bata taka karata kariya ba idan aka kwatanta da sauran kasashen duniya, musamman masu arzikin masana'antu. A wani yunkuri na yaki da sauyin yanayi, ɗaya daga cikin masu bayar da shawara da goyon baya akan manufofin ci gaba na Majalisar Ɗinkin Duniya, Sarki Sanusi Lamiɗa Sanusi na biyu, ya yi kira ga kasashe da suka fi kawo illa ga yanayi da su ba da gudunmuwar kuɗaɗe don faɗaɗa ayyukan makamashin hasken rana a Afirka. Ya yi wannan kiran ne a lokacin da ya gana da 'yan jarida a birnin Accra na ƙasar Ghana. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako ya aiko mana da wannan rahoton.
Rahoton binciken Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa Afirka na fitar da kashi 2-3 cikin 100 ne kawai na hayakin carbon da ake fitarwa a duniya, amma Afirka ce ke samun karuwar zafin rana na kusan 7 na ma'aunin Celsius fiye da yawancin nahiyoyin, tare da hasashen cewa yanayin zafi zai karu, za a samu karuwar fari da kuma ambaliyar ruwa. Hasken rana yana taimakawa wajen rage yawan iskar carbon da sauran iskar gas da ake fitarwa zuwa sararin samaniya. Zai iya maye gurbin kusan kashi 80 cikin 100 na makamashin da ake bukata. Tsohon sarkin Kano Sanusi Lamiɗa Sanusi na biyu, ɗaya daga cikin jakadun Majalisar Ɗinkin Duniya na muradin ci gaba mai ɗorewa, a hira da 'yan jaridu da ya a nan birnin Accra, ya yi kira ga kasashe masu arzikin masana'antu da su tallafa wa kasashen Afirka da kuɗaɗe don faɗaɗa ayyukan ba da wutar lantarki ta hasken rana.
Na farko dai, kamar yadda aka sani, yawancin illar da aka yi wa yanayi ba daga Afirka take ba. Kasashen duniya su Amerika, su China, su Ingila, dukkaninsu su ne masu harkar coal, su ne masu harkar fossil fuels, su ne waɗanda saboda ci gabansu suka gurɓata muhalli. Kuma mu Afirka mu ne za mu sha wahalar abin saboda ba mu shirya wajen kare kanmu ba. Kuma yanzu kamar misali yadda muke da rana a Afirka, idan da gaske ake ya kamata a kawo shigo da kuɗi yadda za a gina harkar lantarki ta amfanin solar. Ƙasashen mu na Afirka ba mu da masaniyar, ba mu da kuma kuɗin da za mu yi. Saboda haka maimakon a ce mana wa'azi a zo a gina yadda za a samu lantarki a Afirka amma ta hanyar solar, ba tare da an tsaya ana amfani da fossil fuels ba.
Sarki Sanusi na biyu ya jaddada cewa magance matsalar sauyin yanayi na tafiya ne da kare al'umma da tattalin arzikin ƙasa, kuma ƙasashen da suka fi kawo illa ga yanayi su ba da tallafin kuɗi wajen ba da makamashin hasken rana.
Yana da muhimmanci mai zancen kare muhalli da kare bishiyoyi da kare daji da sauransu. Yana kuma da muhimmanci mu kare rayuwar al'umma. Ba zai yiwu saboda gudun misali harkar climate change a ce ba za a kawo lantarki ƙasa ba. Idan babu lantarki babu masana'anta, ba lantarki babu ci gaba tattalin arzikin ƙasa. Inda akwai hanyar da za a bamu ta hanyar iska ko ta hanyar rana da za mu yi amfani da shi. A sani kuma su ƙasashen da suka fi kawo lalacewar muhalli ya zama sun zuba dukiya a wajen taimakawa wajen wannan tafiya ta kare muhalli.
Muhammad Jafaru Dankwabiya, mataimakin daraktan bincike na cibiyar canjin yanayi da tsaron abinci, ya jaddada muhimmancin makamashin hasken rana.
Ana bidan a samu makamashi wanda take sarrafa hasken rana yana ciki in kamar na biyu. Sannan in mun dubi a nan kasashenmu na yammacin Afirka, ko in ce Afirka baki daya, Allah ya yi mana wannan baiwa na yawan rana. Ya sa abu kawai da ake nema a yayin amfani da makamashi na rana ko hasken rana bai kai irin kudajen da ake nema a yi amfani da makamashi na man fetur ko na gas.
Zuba hannun jari a makamashin hasken rana a Afirka baya ga samar da tushen makamashi mai dorewa da zai yi, zai taimaka ga tattalin arziki, zai samar da ayyukan yi zai inganta samar da wutar lantarki zai ƙara haɓaka tattalin arziki wanda zai haifar da kyakkyawar makoma da wadata ga nahiyar Afirka. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Gaida Idris Abdullahi Bako, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Russia ta yi barazanar janyewa daga yarjejeniyar safarar hatsi daga Ukraine ta tekun Bahar Aswad. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya aikewa shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin wata wasikar da ta bayyana wata buƙatar da ake sa ran zai biya wa Russia buƙatunta da suka sa take barazanar rushe yarjejeniyar amincewa da cinikin hatsi ta Bahar Aswad. Ya kamata a sake sabunta alƙawarin cinikin hatsi ta Bahar Aswad a ranar 18 ga watan Yuni ne. Yarjejeniyar da ta bada damar safarar hatsi daga Ukraine ta tashoshin ruwan da Russia ta tare a lokacin mamayarta a Ukraine a bara. Tun lokacin da aka rattaba hannu akan yarjejeniyar cinikin hatsin ta Bahar Aswad a ranar 22 ga watan Yuni na bara a Istanbul, an yi safarar hatsi akalla murabba'in tan miliyan 33 da sauran kayan abinci a kasuwannin duniya. Lamarin da ya taimaka wajen daidaita farashin kayan abinci a duniya wanda ya tashi gurin zabi a farkon lokacin da Russia ta kaddamar da mamayarta a Ukraine gadan-gadan a watan Fabrairun bara. Ƙwararru sun bayyana cewa ko tantama babu farashin abinci zai sake tashin gurin zabi har idan Moscow ta gaza amincewa da sake sabunta wannan yarjejeniyar. Hukumomi a Pakistan a jiya Laraba sun ce wani harin ta'addanci a wani sansanin soji da wasu arangama a wasu wurare a yankin kudu maso yammacin lardin Balochistan ya yi sanadiyar kisan sojoji 12 da farar hula ɗaya. Sashen watsa labaran hukumomin soji ya ce wasu 'yan ta'adda biyar ne suka yi yunkurin kusawa sansanin da ke gundumar arewacin Zob a lardin da sanyin safe, amma kuma sojoji sun dakile harin. Artabin da aka kwashe sa'a ɗaya tir ana ba ta kashi ya yi sanadiyar mutuwar sojoji 9 da dukkanin maharan, sanarwar ta shaida. Bayan nan bai ba da wasu ƙarin bayanai ba. Sai dai kuma wata kwakwarar majiya ta ruwaito cewa akalla sojoji dozin guda ne suka samu raunuka, kana ana tsammanin alƙalaman matattu ya haura. Jami'an tsaro da 'yan ƙasar sun jajirce kuma sun kuduri aniyar daƙile duk wani yunkurin mummunan harin da makiya za su kai don rushe zaman lafiyar Balochistan da Pakistan, sojojin suka ce a cikin sanarwar tasu. A 'yan kwanakin baya-bayan nan Balochistan ta arewa maso yammacin lardin Khyber Pakhtunkhwa wanda ke kan iyaka da Afghanistan suna fuskantar ƙarin hare-haren 'yan bindiga. Tashin hankalin ya laƙuma ran sama da mutum 400, mafi akasarinsu dakarun tsaro a wasu hare-haren ƙunar baƙin wake da aka kai a farkon wannan shekarar. Sojojin Pakistan sun tabbatar da mutuwar sama da jami'ai da sojoji 100 a hare-haren 'yan tada ƙayar baya da arangama a farkon watanni 6 wannan shekarar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Tun bayan bayyana buƙatar sulhu da 'yan bindiga da tsohon gwamnan jihar Zamfara Sanata Sani Ahmed Yariman Bakure ya yi a lokacin da ya ziyarci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wasu manyan ƙasar da masana tsaro suka fara tattauna batun don nemo mafita. Fitaccen malamin addinin Musulunci Dr. Ahmed Muhammad Gumi ya ce tun da an samu sauyin gwamnatin tarayya, to wajibi ne a yi mata tayin sulhu da 'yan bindiga don magance matsalar tsaron da ta addaba arewacin Najeriya. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Dama dai ko a baya lokacin tsohuwar gwamnatin shugaban ƙasa Buhari Sheikh Ahmed Muhammad Gumi ya yi ta ƙoƙarin yi wa gwamnati tayin sulhu da 'yan bindiga, amma dai bai samu karɓuwa ba. kuma yace inda tunda manya sun sake tado da wannan magana to wajibi ne a jawo hankalin sabuwar gwamnatin Sanata Bola Ahmed Tinubu
to Allah ya gaya mana wasu khair inda yaso yana yuwa to ayi shi kafin yaki ba muna cewa soja da ƴan sanda ba su da amfani ba suna da amfani amma me mun yi magana da mutanen sun nuna mana sun gaji sun kosa wannan abun an tilasta su ne an kai su bango suke yin shi domin kuma muka can kai su bango domin mun san su lokacin da ba su yi ashe sai mu je mu duba sababin da kai su suke yi sai mu cire mu san ce wannan sababin to na ji dadi gwamnati Yarima yayi magana tsohon shugaban soja General Protai yayi magana shi ma irin wannan mutane fa masu hankali duka kai ina gani yanzu ya zo lokaci tunda dai an samu canji gwamnati wannan gwamnati ta bude kunnenta ta saurari mu masana duk wanda ke da hannu da tsaki a cikin al'amarin na ajo azo da shi
akwai masu fargabar cewa idan akai sulhu kuma an bude kofa ne duk wanda ya dauki makami za a bashi
a ba ta bane ai akwai wani abu wato su suna da wurin da za su labe ko ne ki bayan kwamatin wannan magana radio ba shikenan
ido ne shi to me kake nufi
a shikenan wannan
duk da hangen salarin samun sauki da wasu ke yi akan maganar sulhu da ƴan bindiga dai masana harkokin tsaro irin su Manjo Hashin ko mai ritaya na ganin akwai wasu abubuwan dubawa
ina goyen bayan a ce ai sulhu da mutanen nan amma akwai sharuɗa da matakan da ya kamata a duba kafin ai sulhu na ɗaya shine ƴan bindigan nan sun ta gayyara wayansu sun kashe wayansu sun kona dukiyar wayansu suna rike da makamai ana cewa ai sulhu da su kuma abinda ake nufi shine su kawo makaman su sannan a nemi wani aiki a basu ko kuma a nemi wayansu ɗan kuɗaɗe a basu a ce su je su rike kansu to magana anan ita ce shi kuma wanda aka salwantar da rayuwarsa fa aka gata da dukiyarsa akwai jadawalin sunayen mutanen da aka kakkashe yau da za a fito da ƴan uwansu a basu diyan su gwamnati ta shirya
kai kana so inda kace sulhun dole sai ya dubi duka bangarori
a dole a dubi duka bangarori dan in ba haka ba kowa ma sai ya dauki makami ya je ya banna tunda ya san daga baya za a yi sulhu bayan an biya shi wani kuɗi kuma wancan abin da ya ci bilis
kai da sun gagare jami'an tsaro
ni ban yi da sun gagare jami'an tsaro ba an dai ci tinkarin su ne akan irin tsarin da ya kamata a bi an bar su suna cin karan su ba babbaka
da yawan mutane dai na ganin zai yi wuya ma ƴan bindiga su ƙara kulla wani sulhu da gwamnatin wannan ƙasa musamman ma da ganin irin abubuwan da aka gani sun faru a baya sai dai kuma Dr. Ahmad Gumi ya ce babu wata matsala idan dai aka kulla sulhun da gaske
ai za su iya karba in waye je kamar mu yanzu misali mun je mun zo na su mun kuma mun fito sun ji mu muna kokarin fadan mutane ana ta zagi mu ana ta sun san mu ba za a dabaki da gwamnati a cuce su ba na da yake na biyu kuma abinda gwamnati yake cewa in kura na maganin zawo ta fara ya kanta mu gyara soja da ƴan sanda su ma
jahohin Kaduna Zamfara Niger Plateau Katsina da Sokoto dai na cikin waɗanda suka fi fama da hararen ƴan bindiga kuma wasu na ganin tunda dai hararen ƴan bindigan yaƙi cin yawa to sulhu ne kawai mafita Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawal Ikara to yanzu kuma ga shirin mu na gaba
nakasa ba kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sule Mumuni Barma to a shirin da ya gabata mun samu bakuncin wani bakanike haifaffen jihar Kano mazaunin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja wanne kaddarar rayuwa ta yi sanadin makancewarsa abinda ke kara tabbatar da cewa matsawar ana raye halitta bata kare ba Murtala Abdullahi Sha'aibu ya bayyana a tantaunawarsa da wakilin sashen Hausa Awwal Salihu cewa shekaru sama da 20 kenan da ya daina gani bayan fama da rashin lafiya amma kuma hakan bai katse masa hanzarin yin sana'arsa ba ballantana tunanin bin wata hanyar kaskanci
wani ma za a zuwa dauke ni ma ce to ga wanda zai ma aiki da ya kalle ni zai ce to ya za ta dauko mu wanda baya gani ya ce shi zai yi mu abu abu da yasa na bar Kano ba wani abu bane ba abu dai ne duk gareji da zan je neman aiki ba sa bani saboda ana son gama ta cewa to mutum da baya gani akan ne zai ce zai yi tarikanci ta yaya zai iya gani abu da masu ido ma yi gagarin su ma yi shi zai yi wato a wannan dama na ganci wato to tinda ina da wanda muka aiki tare da su sani tinda ba nake gani har bana gani na wannan aiki me zai sa bazan je ina neman su ba mu yaki a karkashin su ba to sai zamana cewa wani aboki na ne mutum ne na gari kuma mu zauna da shi tin muna karamu muna koyi aiki tare da shi muke to ya san halina na san nashi to sai zamana cewa ba yau ba na ka zuwa gurin shi dan zo in watanni i koma in zo in watanni i koma to ina koma kana zama ina zama banza zama banza nake to da zama banza shi yasa na saki tashi na saki dawowa Abuja na same shi a yau muke aiki da shi har ya zamana cewa mutane da suke kawo mai gyara suka ganni suka ce suka shawa mutum da baya gani kuma gashi na yana aiki amma wanda suke gani sai kaga mutum ya kama yana bara to shine sai dauka yayi bidiyo rubutu ya tura media ya tura jesu Facebook da sauransu har kowa riga gani yazo yake comment a kansa
wannan abin da ya faru da kai a Kano ya taba saka kaji kamar kai bara ko kuma kai wani abu kuwa ko ka bar aikin ka na kanci
da abu na ya same ni wani zuciya ka san zuciya ka ce ba shi da kashi amma zuciya ya so dauke ne ce mun bara sai wani zuciya ce kai kar ka yi bara sai na zana ne ce to akan me zan yi bara tunda ni zuciya ta bata mutu ba idanu na ne suka mutu amma da zuciya na bar zuciya na ya mutu kaga na yanzu na koma ina bara amma zuciya har yanzu wallahi ina alfari ai me abu da me gani yake yi ni kana sai zan yi shi
aya batun shi da iyali ba a samu wani matsala kasancewar watakila aiki ba a samu yadda ya kamata
to alhamdulillah shi da iyali ana samu wannan masaloli amma Allah ya bani mace ta gari wanda ya san babu ya san babu ta san babu ta san akwai in babu in tana da shi za ta bar ai in ba ta da shi ina da shi zan sani in kuma babu ma zamu hakuri muka hakura wani lokacin ma babu abu da zamu ce haka za ta ce in na damu mai ta za ta ce mu a'a bai kamata ka sa damuwa a rayuwanka ba a zuciyanka ba saboda me a ce babu ni ne kamata damu ni kuma ban damu ba yau Allah ne shi ne damu abu da zamu ci Allah ne zai bayar tunda haka ne kai hakuri wata rana sai labari to tana karfafa mu zuciyata gashi yanzu karfafa mun zuciya da take yi har ne yake tafe da ni har yau muke tare da ita matata ba wai zan ce matata mai idanu ne da nan aure ta da idanunta biyu kuma ba wai kafin na aure ta wai mu hadu da ita gani ga ita a'a ta waya ne to kuma na ga mata larura in na ta amince da aure na za ta yi kuma har aka zo aka yi aure yau dai shekara ta da aure na shekara 20 kenan yara na biyu da mace da namiji suna kudu suna karatu
yanzu wannan irin fata kake da shi kasancewar gashi kana ci gaba da rayuwarka a wannan yanayi
to alhamdulillah fata ta da nake da shi yanzu bai fi da zan samu wanda zai dauki noyi a ce a yanzu banki ba a ce in kara idona koda kwaya ɗaya kara dawowa in ci gaba da gani a rayuwata to wannan in dai zan samu wanda zai mu zai farin ciki sosai idan kuma Allah ya sa aka samu aka yi kokarin eh zamana cewa ko da mun din bai samu ba alhamdulillah ina godiya Allah aka Allah so ya gani shi yasa ya bani haka kuma nake rayuwa haka din
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Murtala Abdullahi Sha'aibu bakaniken makaho dake Abuja da wakilin muryar Amurka Awwal Salihu ni Sulaiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muri lafiya
a gaida Sulaiman Muni Barma to yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Ghana
makala waɗannan cututtukan da ake samu daga wani kasar Ghana za ta iya tara kuɗi biliyan 3.5 a matsayin kuɗin shiga daga harajojin da za a azawa kayayyakin maye kamar giya da taba da lemon kwalba. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ce ta bayyana haka, kuma jaridar Ghana Times ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce shan waɗannan kayayyaki na maye ko kuma giya da kuma lemon kwalba da kuma kayan taba su ne aka gano a matsayin abubuwa da ke jawo mutuwa da ya kai 17,000 duk shekara a nan Ghana. Game da abin da hukumar kiwon lafiyar kawayen ta finka ce ne za a iya kawar da haka muddin gwamnati ta kara wato harajoji akan kayayyaki na kula da kiwon lafiyar jama'a. Sai kuma jaridar The Chronicle wacce ta ruwaito wannan labarin na rabon kuɗin na petrol. An samu dola miliyan 27.5 wa ajenda na 111 da kuma aikin motoci da ke gaban kasar. Jaridar ta ce gwamnati ta ba da umarni a transfer kuɗi dala miliyan 15,652 na aikin akrata mamutowe da kuma aikin nan na wato faɗaɗa PPP project. Sa'an nan kuma a wari dala miliyan 11,872,322.79 na aikin nan na agenda 111 na gina asibiti guda 111 kenan a cikin akauntin gidauniyar gine-gine na kasar Ghana. Ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin ta ruwaito babban kotu ta yi watsi da motion ɗin kwesin na dakatar da cigaba da shari'an. Jaridar ta nuna cewa babban kotu a nan Accra ta yi watsi da bukatar da mamban majalisar dokoki na Senator James Jeti Kwesin ya gabatar da ke katan a dakatar da shari'an zargin laifin da ake masa har sai kotun ɗaukaka ƙara ta gabatar da hukuncinta game da shari'ar da kotun za ta yanke. A ranar Talata, kotu da Justice Mary Mami Ikwe-Janzu ke shugabanta ta nuna cewar lauyoyin Kwesin ba su kawo wani abu takamaimai da zai bayar da damar dakatar da cigaba da shari'an ba. Sai kuma jaridar The Herald wacce ta ruwaito wannan labarin na sojojin kasar Ghana sun kame bakin su game da laifuffukan da ake zargi na lalata. An nuna cewa irin waɗannan hatsarran na sun yawa amma da'ima ana koyin su, yayin da sojoji sun karike bakin su game da ragen da ake na wani kokarin yin shwadi. Jaridar The Herald ta ci gaba da bankaɗo labarai dangane da laifuffuka masu yawa na irin waɗannan lalaci da sojojin Ghana sun ka koyi ba a fito da su ba, inda sun kabar wasu jami'ai da wasu mutane masu sanye da kaki cikin kushi da kusatan gaske. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Ministocin kasashen yankin Sahel na Afirka takwas sun gana a Kamaru a wani yunkurin kawo ƙarshen rikici tsakanin manoma da makiyaya. Ministocin sun ce ƙaurar da makiyaya ke yi da dabbobi a lokacin damuna daga arewacin Sahel shi ke haifar da arangamar da ke faruwa tsakanin al'ummomin, kana akwai buƙatar samar da zaman lafiya. Daraktan FBI Christopher Wray a jiya Laraba ya kare hukumar daga zargin da Republican take mata na nuna wariya ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya kasance dan Republican da sauran masu ra'ayin mazanjiya a yayin da yake kokarin kare iyalan shugaba Joe Biden wanda ya kasance dan Democrat. Biden ya shaida cewa ba za su gajiya ba wajen tallafa wa Ukraine yayin da aka kammala taron NATO, inda Ukraine ta samu goyon bayan mambobin kungiyar na shigo da ita cikin kawancenta. Shugaba Joe Biden ya ayyana taron NATO da aka kammala a matsayin mai cike da tarihi, inda ya bayyana kyakkyawar yakini a game da cimma matsaya akan amincewa da kawancen Ukraine, kana ya yi wa Moscow gargaɗi mai ƙarfi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da engineer mu Mr. Jonah. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.